Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina yake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Sunana Sarfil Hashin Gumel, tare da Babaya kuma makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba, ba mu kana labarai.
To Sarfilu, wata kotun Rasha a Crimea ta bada umarni a tsare ma'aikatan jirgin ruwa na Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi a kan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Sojojin Amurka a Afghanistan kuma sun ce an kashe jama'ansu guda 3, kana wasu 3 kuma sun jikata, yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a gabashin tsakiyar birnin Ganzi da ke fama da tashin hankali. Kana an tarbiyyar Rima mai jiran gado a Saudiya, Muhammad bin Salman da zanga-zanga a Tunisia, a wata ziyara da yake yi zuwa kasashe manyan abokan kawace Saudiya kafin ya je taron G20 a kasar Argentina.
To Allah kyauta, kanin labaran kina agaji. Cikin shirin za ku ji cewa matsalar satar mutane domin kudin fansa na ƙara ta'azzara a jihar Niger.
Cikin sati biyu aka sati mutum 13 kidnapping, kowannen su an kai ransom ba wanda yake kasa ga naira miliyan ɗaya. Shekaran jiya kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi.
Ko me masana tsaro ke cewa game da sabbin har-haren kungiyar Boko Haram na baya-bayan nan?
Da dan ta'adda na Boko Haram yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne, amma yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da waɗannan mutanen suka kashe ba.
To bayan mun kawo muku rahotannin namu, Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau, amma da farko sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Wata kotun Rasha a Crimea ta bada umarni a tsare ma'aikatan jirgin ruwan Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi a kan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwan tekunta ba bisa ka'ida ba, da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwan Rasha suka yi musu, wasu zargi da Ukraine din ta musanta. Ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yanki a matsayi martani akan abin da ke faruwa, kuma ta kira sauran kawayenta a nahiyar Turai da sauran kasashen yammacin duniya da su ƙara kakabawa Moscow wasu takunkumai. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wa ƙarfin tsaron ƙasarsa a cikin wannan ƙarin tashin hankali, wanda kuma ya daidai da dokokin ruwa na ƙasa da ƙasa, lamarin da zai daƙile rikicin da Rasha ke yi a yankin. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Ukraine da Rasha a jiya Talata da su kai zuciya nisa domin kaucewa ƙara dagula al'amura a yankin. Sojojin Amurka a Afghanistan sun ce an kashe jami'ansu guda 3, wasu 3 kuma sun jikata, yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin Ghazi da ke fama da tashin hankali. Wani ba Amurka dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar. Wata takaitaccen sadarwa da aka fitar a birnin Kabul na cewa an ɗauke sojojin da ɗan kwangilan, kuma ana ba su magani a wani wuri da ba a bayyana ba, sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba a kan lamarin. Tunai ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Harin na jiya Talata ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Afghanistan a cikin wannan shekara zuwa 11. Shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce mai yiwuwa ne ya taka wa kudirin dokar da za ta hana shugaba Donald Trump koran mai bincike na musamman Robert Mueller burki. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa kokarin da jam'iyyar Democrat da Republican suke yi na neman kada kuri'a a kan wannan kudirin ba shi da wani amfani. Ya ce shugaban ƙasar ba zai kori Robert Mueller ba. Ya kuma ƙara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala a cikin wannan shekara, amma ba ƙada ƙuri'a akan abin da ba shi da amfani ba. wakilin Arizona na majalisar dattawa dan Republican mai jiran gado mai barin gado Jeff Flakes ya wadda ya zauna akan committee shari'ar majalisar yayi barazana hanawa wadanda Trump zai nada a sashen shari'a idan McConnell ya wato bai yarda da majalisar dattawan ta kada kuri'a akan wato kudirin mula ba. Shi ko shugaba Trump ya ci gaba da ciccikar binciken da Robert Mueller ke yi. A jiya Talata ya aike da sakon Twitter yana cewa kafofin yaɗa labarai sun maida Bob Mueller tamkar wani mutumin kirki alhalin akasin hakanin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yalima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya kai wata ziyara da ta shafi manyan jami'an kasarsa zuwa kasashe manyan abokan kauncin Saudiya kafin ya je taron kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20 wanda zai a kasar Argentina karshen mako. Bayan ziyararsa a Misr, bin Salman ya yaje zango a Tunisia inda masu zanga-zanga suka tare shi da zargin yana da hannu a kisar dan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi. Kungiyoyin jama'a da na mata da suka jagoranci masu zanga-zanga da suke yi wa Yalima wato bin Muhammad bin Salman ihu da ya isa a babban birnin kasar wato Tunis. Yalimar ya ci gaba da ziyararsa a jiya Talata duk da kira da 'yan jaridan Tunisia suka yi masa da ya soke wannan gayyatar da aka bashi. Shi ko shugaban kasar Tunisia Beji Essebsi ya kare matsayinsa kuma ya yi wa Yalimar tarba mai kyau. Tun da fari da Yaliman ya fara ziyara ne a kawayen Saudiya a yankin Gulf da suka hada da Bahrain da hadaddiyar daular Larabawa kafin ya je birnin Al-Kahira. Wani mai fashin baki a kan harkokin yankin Gulf da ke zaune a Washington, Theodore Karasik, ya fada wa muryar Amurka cewa manufar ziyarar da Muhammad bin Salman ya yi yana da alaka da neman haɗin kai da Riyadh ke yi daga kasashen Gulf a yaƙi da take yi a yankin, ciki har da batun ƙaƙaba wa Iran takunkumin tattalin arziki.
The visit to Tunisia is really about Iran.
Ziyarar Yalima a Tunisia na da alaka da batun Iran, kuma ya ce ya yi imanin Tunisia tana ra'ayi da Riyadh a kan wannan batu na kasar Iran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kasashen duniya su ninka kokarin su sau uku na takaita yaduwar gurbatacciyar iska domin wato rage dumamar yanayi da akalla kashi biyu na ma'aunin degree Celsius kafin shekarar 2030. Rahoton shirin yaki da gurbataccen iska na Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru tara da aka fitar a jiya Talata na cewar gurbataccen iska za ta karu zuwa tan biliyan 15 a shekarar 2030, adadin da ya zarce bukatar rage sama da digiri biyu. Rahoton ya ce gurbataccen iska da za a samu a shekarar 2030 za ta buƙaci rage ta da kashi 55 fiye da kashi 1.5 na ma'aunin degree Celsius wanda ya taimaka a shekarar 2017. Yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015 akan canjin yanayi ta yi kira ga takaita dumamar yanayi da kai da tsakanin kashi 1.5 zuwa kashi 2 na ma'aunin degree Celsius a kowace shekara.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla. Taskar rahotannin namu a yau za ta fara ne daga jihar Neja, inda matsalar sace mutane domin kudin fansa ke ci gaba da ta'azzara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya hado mana.
A yanzu haka dai matsalar satar jama'a ana yin garkuwa da su domin neman kudin fansa na kara ta'azzara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Al'amarin dai ya fi yin kamari ne a kananan hukumomin da suka yi iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara mai fama da wannan matsala. Bayanai dai sun nuna cewar kasa da makonni biyu kimanin mutane 15 ne aka yi garkuwa da su a garin Dukku kadai da ke cikin karamar hukumar Rijau, a ciki har da wata tsohuwa yar kimanin shekaru 70 da aka yi awon gaba da ita a ranar Litinin din nan da ta gabata. Al'amarin da ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Nura Sale Dukku shi ne kansilan garin na Dukku ga abin da ya shaida mun ta wayar salula.
Cikin sati biyu aka
sati mutum goma sha uku kidnapping kowannen su an kai ransom kasa ga naira ba wanda yake kasa ga naira miliyan daya a shekaran jiya karfe 12 da minti 10 na dare kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi tun daga 12 na dare har zuwa karfe 2 da rabi na dare ba network balle mu iya zuwa mu communicate na kawo mana dauki sun yi kidnapping sun kuma dauki wata mata da kenan duku suka wuce da ita alhakin da suka zo ba same shi ba suka dauki maman shi
to gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu matuka akan aukuwar wannan al'amari kamar yadda kwamishinan ma'aikatar gona da raya karkara na jihar Niger Honorable Nuhu Haruna Doko ya bayyana
na mun yi magana da chairman na Karman kuma wanda bai kasa da guyuwa ba yaje barkin soja na zuru yanzu haka sun bashi sojoji sun ba zama cikin daji ne man wannan soja
amma ku kuna ganin su waye yake wannan abu
wallahi spill over ne daga mutanen da mutanen nan zan farki su suka shigo mana gari
rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar yin garkuwa da jama'a a yankin a ciki har da dattijiyar yar kimanin shekaru 70 amma kakakin yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya ce an karbo tsohuwar kuma tana hannunsu
amma take suna matan ita she was with the era commander and like with the DPO on so later on no there is need for we take him some greater said as an ukarin to amma ko tele wannan incident din suke faruwa wannan area din
na'am su mutanen wurin suna magana a taimaka a ƙara tura musu misali yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile ko kuma sojoji kuna shirin daukar wannan mataki koko
Inshallah the command will look into it. That the deal kuma ta respond da wuri inshallah kasance wurin an samu abun nan da mana.
Rundunar yan sandan dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayar da bayanai. Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Tuwa gaida Mustapha Nasiru Batsari to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda a yau Laraba ake sa ran shugaban Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno. Wakilin muryar Amurka a Borno Haruna Dauda ya zanta da Malam Adamu Dan Borno dake zama masanin tsaro inda ya fara tambayar sa me yake ganin ke haddasa sabbin har-harin da ake kaiwa ƴan kwanakin nan.
Abubuwan da suka kawo hare-hare suke tsananta a cikin wannan lokaci shine akwai bayanai da aka yi ta samu a baya a jaridun ƙasar nan da suke nuna cewa lallai an bada kuɗaɗe da kwamandoji na 'yan ta'adda na Boko Haram an ba su kuɗaɗe an kuma ba su kwamandojinsu so wannan abin shine muke gani ya fara gaskata dalili akan haka da ɗan ta'adda na Boko Haram yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne amma yau tun daga ran da aka saki wa'annan mutanen suka fara kai hare-harensu lokacin da aka kashe Kanal Habu Ali hazikin soja zuwa yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wa'annan mutanen suka kashe ba to kaga gaskiya a wannan al'amari gwamnatin tarayya bata kyauta wa jama'an Borno ba dan har kuma yanzu da ake cikin wannan matsalan har izuwa yanzu babu wani shahararren jami'in gwamnati da yake fita yake tsawatar da faruwar wa'annan abubuwan sai sun zura ido suna ta kalla
kai magana kamar gwamnati ta baiwa su waɗannan ake son yan ta'adda da kuɗi kamar gwamnati ta karanta a wancan lokaci ku ina kuke samu hujjan cewa lalle gwamnati tana bada kuɗi ga waɗannan yan ta'adda
a lokacin da aka faɗa ba mu yadda ba sai muka gansu yanzu har ana korafin cewa soja a cikin minti 45 sun kashe soja 118 wanda wannan abun ya fito to a ina suka samu wa'annan sabbin makaman
sun karanta wannan giddiga ko ana fadan shi a tafi ne da kafafun yada labarai da kuma yanan gizo kafafun yanan gizo ma musamman su suke wannan shi a tafi ba su bayyana adadin mutanen da aka kashe ba
to me yasa ba su bayyana mana adadin mutanen da suka aka kashe ba ba za ka tada ni a inda nake zaune ka baka ban gurin zama ba da sai su gaya mana su ce 118 ƙarya ne amma ga wa'anda aka kashe kaga sai mu gaskata
to gani cewa wannan abun yana faruwa kusan ba yadda za a yi kwana biyu sai an samu irin waɗannan har-hare menene kake gani mafita ne wanda ya kamata a ce an yi ba a yi ba
gaskiya fi sabilillahi mafita shine kafin ma mu zo batun manufan mafitan gaskiya fi sabilillahi wannan akwai gazawar shugaban ƙasa sosai a game da wannan al'amarin domin wannan abin da ya faru da daddan abu ne shugaban ƙasa yayi campaign da wannan abin zai magance wannan matsalan amma wannan matsalan yau ta kai har abin ya kai kan soja ne wannan ya gagari wannan shugaban ƙasan da yake kai dalili har yau shugaban ƙasa bai taba yin committee ya jiya akai Boko Haram yake faruwa arewa maso gabas, har yau bamu ga wannan kwamitin shugaban kasa kan wannan ba.
Amma kasa wanda kuma kasar su ma yan Burundi ko kuma yan shi arewa maso gabacin Najeriya ne, kama daga shi hafsan sojan kasa da hafsan sojan sama dan Bauchi ne, da kuma mai bayan shi sabura kan harkokin tsaro dan Maburu ne. Ba ka gani kamar wannan ya isa a ce su sun bashi bayanan da abin da ya kamata, ba sai ya nemo wasu daga waje ba?
Inda masu yi ne, ai ba mu yan Borno bane muka taro muka ce mun bashi wayannan mutanen, shine ya ga mu'amalan sa da su, ya dauke su ya yadda da su, ta yanda duk abin da ka gaya mar in ba su suka gaya mar ba za su ba zai gamsu ba. Idan har suka je suka gaya mar ƙarya, mu mutanen Borno complete muka taro muka gaya mar gaskiya, da nasu zai yadda ba da namu ba. Da tambayar mu ya mu yan Borno yaya zamu shawo maganin wannan matsalolin, mu bashi mutanen da muke ganin mun yadda da su, ko mu bashi shawarwarin da muke ganin an bi za a ci nasara.
Wannan mutanen hasken jami'an tsaro ne wanda kuma suna cikin ma aikin soja a kasarin su. Ba ka gani kamar za a ce sun kai matsayin da za a ce su sun bada bayanin da ya dace, ba su lalle an nemi wani kamar da kai bayani ba?
Yanzu ƙara musu lokaci da yayi, ai babu wannan duka an tabbatar kuskure ne, domin mutumin da yake yin abu yake samun nasara, shi zaka ƙara lokaci, ba mutumin da kullun yana abu ana samun ci baya ba. Muna jin yanda kananan sojoji a ƙarƙashin su suke fita suna korafi, muna ta jin waɗannan abubuwan, kaga ba daidai bane. Ya kamata shi da shi shugaban kasa da ya sa su sai ya rika waiwaye, in ka sa mutum aiki ka rika waiwaye kana ganin me ya aikata, ba kawai ka sa mutum aiki ka kawar da kai ka bar shi ba.
To yanzu bai wani aka ce ka baiwa shugaban kasa shawara game da wannan abubuwan da ke fara na da ya shafi harkokin tsaro a wannan shiya, me zaka ce wa shugaban kasa? Kadara yana jinka.
Shugaban kasa ya kamata ya bude kunnuwansa ya saurari dukkan abubuwan da yake faruwa a Borno, kar ya takaita wa ƴan su mutane ne ya ce zai abin nan. Naji dadi a baya ya ce yana sauraron BOA, yana sauraron BBC da DW, to da ya kamata ashe ya ci gaba da sauraro saboda ya san me yake tafiya. Ga lokaci ne na siyasa ya zo, mutanen Borno sun samu wayewa, za su karya shi da wannan abun.
To masanin tsaro kenan Malam Adamu Dan Borno a hirarsa da Haruna Dauda. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 1 da kusan minti 17 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri. Yau za mu duba wasu matakai da Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗauka a cikin wani ƙaramin lokaci kafin a kaɗa gangar siyasa. Sunana Madina Dauda. Daga dawowarsu hutu ne Majalisar Dokokin Najeriya, musamman ma ta dattawa, ta taka rawar gani duk da canja sheka da shugabannin majalisar suka yi zuwa jam'iyyar adawa. Da farko dai a cikin ƙanƙanin lokaci suka amince da wasu muhimman dokoki da suka shafi rayuwar al'umma, kamar sabuwar dokar zaɓe da dokar da za ta hana nuna wariya ga nakasassu. Sai yunkurin ƙudurin doka da ke kira ga mahukuntan ƙasar su ƙara yawan jami'an tsaro a jihohi da ake tafka miyagun ɗabi'u, musamman ma jihar Zamfara, inda ake sace mutane a garkuwa da su akai akai. Sanata Tijjani Yahaya Ƙaura yana wakiltar jihar Zamfara ta Arewa, kuma shi ne ya kawo ƙudurin a zauren majalisar.
Ɗaya daga cikin babban dalilan da ya sa wannan rikici na sace-sacen mutane da kuma kashe-kashen mutane ya fi yawa a Zamfara ya faru ne musamman sanadiyyar kasancewa ita jihar Zamfara tana kewaye da dazuzzuka manya-manya waɗanda aka sani a tarihi. Alal misali, duk gabas ɗin Zamfara, jihar Zamfara baki ɗaya kewaye take da daji wanda ake kira dajin Rugu. Wannan sanannen daji ne wanda yake tsawon shi ba zai kasa kilomita 60 ba. Cikin shi duka daji ne, babu gidaje, babu waɗanda ke zama a wannan wuri. Idan kin ka tashi daga ƙasar birnin Magaji, babu inda za ki fita daji sai garin Batsari na jihar Katsina. Wannan kenan. A arewacin Zamfara da yammacin Zamfara kuma wani babban daji wanda ake kira dajin Sububu. Wannan shi ma wani babban daji ne konkormi wanda ba mutanen da ke zaune ciki kuma ba noma a wurin. Sai kuma kudancin Zamfara, shi kuma wannan daji ne wanda ake kira dajin Birnin Gwari. Shi ma daga iyakar Zamfara zuwa iyakar Birnin Gwari ko kuma Kaduna State ko kuma Niger State ya kai tsawon kilomita 90, duka wannan daji ne. Saboda haka duka rikitattun da ake yi a Najeriya da ma wajen Najeriya, duk inda an ka koro ƴan ta'adda, daga ko Niger ne aka koro su, ko daga Borno ne aka koro su, ko daga Kaduna ne aka koro su, ko daga Benue ne, muddin suna da al'amari wanda ya shahi na aibanta ma jama'a, to wannan daji shine suke samu su shige saboda wannan daji yana da yawa. wannan shine babban dalilin da yasa duk yunkurin da gwamnatin tarayya take yi da wanda gwamnatin jiha take yi da wanda sauran jama'a suke yi na ganin an kai karshen wannan abu har yanzu Allah bai sa a kai karshen sa ba saboda waɗannan matsaloli.
To wani hali ake ciki yanzu a jihar Zamfara, kana nufin akwai har yanzu kila waɗansu mutane da aka kama ake garkuwa da su?
Ai babban abin da yasa ni kawo wannan kuduri a majalisar dattawa a yau wannan ya biyo bayan mutanen da muka kidanya a jihar Zamfara waɗanda suke hannun waɗannan kidnappers. Akalla kamar yadda hudi a zauren majalisa yau sama da mutum 100 a jihar Zamfara yau suna hannun waɗannan mutane a cikin dazuka zone. Kin ga jiya Madina wannan abin firgita ne kuma abin tsoro ne. Kuma waɗannan mutane suna tambayar kuɗaɗe ne fa, miyagun kuɗaɗe daga miliyan 100 idan baki manta ba ƴan tawayen da aka kama abinda ake tambaya miliyan 100. To wani ne yake da miliyan 100 da zai bada? Karshe dai sai da aka ba su kuɗi. To Hajiya Madina, idan waɗannan mutane suka shige cikin daji kuma suna tambayar miyagun kuɗi irin waɗanda za a bakin ga abu ne mai wahala. Saboda haka wannan kuduri da nika a majalisar da ina son in sanar da duniya ne ga halin da Zamfara take ciki, wanda ke iya kawo gudunmuwa kira ga gwamnatin tarayya ta ƙara ƙaimi, gwamnatin jiha ta ƙara ƙaimi, ko wanda ka iya taimaka da wanda ma ke iya taimaka da addu'a ya taimaka. Waɗannan mutane da suka cikin daji Ubangiji Allah ya shirya su.
Menene dalilin wannan sauyi da majalisar ta yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci? Ƙwararre a harkar siyasa da zamantakewa a Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari ya yi nazari.
Ni na ga akwai dalilai biyu ko uku. Na farko, idan kin duba yanayin jam'iyyar APC, APC haɗaka ce. To kuma saboda haɗaka ce aka riga samun rigingimu da sa-insa, bangarori da dama suka riga gwagwarmaya, kowane bangare yana so a ce shine mai faɗa a ji. Wannan abu shi ya kawo na kasu kwarai da gaske a wurin aikin majalisun nan biyu na tarayya, tunda shugabannin su bangaren su daban, sa'an nan kuma suna rigima da sa-insa da sauran bangarori, kuma wannan shi ya kawo abubuwa ba su tafiya daidai. To yanzu tunda sun riga sun fice sun koma jam'iyyar adawa, to wancan sa-insa din da ake yi a cikin jam'iyyar APC ya kau kenan, wanda kuma shine babban tarnaki. Na biyu kuma, kowa ya riga sun cewa shugaba Muhammadu Buhari yana daga garumin goyon baya a ciki da wajen kasan nan, saboda haka ba zai yi wa majalisun da ma shugabannin majalisun kyau ba idan suka ci gaba da kawo tarniki da kuma kawo cikas wurin ayyukan majalisa. 'Yan Najeriya da dama ba za su yi farin ciki da haka ba, wasunsu ma ba za su yi da haka ba. To saboda haka ina ganin shi yasa su shugabannin majalisar suka yi wa kansu kiyamul laili, suka gagara su sake mara komai ya ci gaba kamar yadda ya kamata a ce yake. Sai kuma dalili na uku shine cewa tunda suka fita daga jam'iyyar APC su koma jam'iyyar PDP, ake ta musu barazanan cewa za a tsige su ko kuma majalisar za ta iya turnikewa da rigingimu daban-daban. Har yanzu da muke maganan nan, wannan barazana da ake yi an ci gaba da yinta. A to ni gani nake cewa suna so ne su nuna wa 'yan Najeriya, su kuma nuna wa sashen zattarwa da kuma 'yan jam'iyyar APC akan cewa babu wani abin da zai iya canza, ko kuma kasancewa su 'yan adawa kuma suna a shugabancin majalisar ba zai iya kawo wani nakasu ba. Dalili na hudu har wa yau shine, idan suka ci gaba da kawo nakasu, to ɗayan biyu zai iya faruwa. Na farko dai, ko waɗanda suke barazanar cewa sai sun tsige su aiwatar da barazanar su, wato sai sun tsige su, ko sama da ƙasa za ta haɗu, kuma ko da tsigewar ba ta kan doka. Kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa a majalisun jihohi, inda 'yan tsiraru ma suna tsige shugabannin majalisa kuma babu abin da yake faruwa. Kuma ina tabbatar miki cewa idan aka yi wannan tsigewar ko da ba ta kan doka, sashin zartarwa babu mamaki za su goyi bayan waɗanda suka yi wannan yunkuri ne. Wato kenan kin ga idan su shugabannin majalisar na yanzu waɗanda 'yan majalisar adawa ne ba su yi hankali ba, ruwa zai iya wucewa da su.
Me yasa baka kalli abin misali ta fannin cewa kila zaɓe ne da ya gabato yasa suke kila tsoron kada su faɗi zaɓukansu ba.
Eh, ƙwarar gaske wannan ma babban dalili ne. Wato babu ma lokacin da za a tsaya ana ta siyasa ta rigingimu kuma. Tunda akwai ayyuka da dama, akwai dokoki da dama da suke gabansu a majalisar dattijai, akwai kudurori da kuma wasiku da dama da shugaban kasa ya tura musu daɗe. Saboda haka wancan kikika kadatarki da ake a baya bai taimaka kowa da kowa ba. Sa'annan kuma ga zabe yana zuwa. To idan suka yi wasa aka ci gaba da wannan rigingimu, to tarihi ba zai taɓa manta da su akan cewa sun shugabanci majalisa sa'annan kuma ba su taɓa komai ba. Kuma idan suka ci gaba da rigima har wa yau da sashin zartawa ko kuma 'yan jam'iyyar APC, to gwamnati za ta yi tsayin daka akan cewa ba su dawo ba. Wato duk wani mataki da za a ɗauka a ga an uzura musu ko kuma an tabbata da cewa an lalata musu makomarsu ta siyasa za a yi. To saboda haka wannan mataki da suka ɗauka na yanzu shi ne mai a'ala a su kansu, a ita majalisa da kuma kasa baki ɗaya.
Kenan kana nufin idan kila in wannan abu ya ɗore za a iya cewa kasa za ta zauna lafiya kenan tunda akwai sulhu tsakanin su?
Eh, akwai sulhu wanda duk da yake bai fito fili ba, amma ni na tabbata an yi ta zama. An yi zama a majalisar dattijai, an yi zama a majalisar wakilai, inda su shugabannin suka ba da tabbacin cewa ba za su kawo naƙasu a kan ayyukan majalisa ba, da kuma buƙatun gwamnatin tarayya da kuma shugaban ƙasa.
A nan shirin ya kawo jiki a yau, sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin babban baƙonmu na yau, Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba bizai damar da takaitattun labaran duniya.
Wata kotun Rasha a Crimea ta ba da umarnin tsare ma'aikatan jiragen ruwan Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi akan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwanta na teku ba bisa ka'ida ba, da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwa na Rasha suka ba su. Wasu zargi da Ukraine din ta musanta. Ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yankin a matsayin martani akan abin da ke faruwa, ta kuma kira ga sauran kawayenta na nahiyar Turai da sauran kasashen yammacin duniya da su kara kakabawa Moscow wasu takunkumai. Sojojin Amurka a Afghanistan sun ce an kashe jami'an su guda uku, kana wasu uku kuma sun jikata, yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin Ghazi da ke fama da yaƙe-yaƙe. Wani ba Amurka ɗan ƙungila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar. Wata takaitaccen sanarwar da aka fitar a birnin Kabul na cewa an ɗauki sojojin da kuma ɗan ƙungilan, an kai su wani wurin da ba a bayyana ba, ana ba su magani. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce yana yiwuwa wato ya taka wa kudirin da za ta hana wa shugaba Donald Trump kura mai bincike na musamman Robert Mueller birki. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican za su yi na neman a kada ƙuri'a akan wannan kudirin ba shi da wani amfani. Ya ce shugaban ƙasa ba zai kore Robert Mueller ba, ya kuma ƙara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala kafin ƙarshen wannan shekara, amma ba ƙada ƙuri'a akan abin da ba shi da amfani ba. Yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya kai wata ziyara wadda ta shafi manyan jami'an ƙasar zuwa ƙasashe manyan abokan ƙawancin Saudiya kafin ya je taron ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na G20 wadda za a yi a ƙasar Argentina a ƙarshen mako.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakuma Kyeri wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Craig Burns, Nisar Fil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.